This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makerri. Wakilai masu shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas sun fara isa birnin Al-Qahira a jiya Asabar domin sabunta tattaunawar tsagaita buɗe wuta da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su yayin da yakin Gaza ya cika watanni shida. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Bill Burns ya isa a jiya Asabar. Ana sa ran ministan harkokin wajen Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani da tawagar Isra'ila za su shiga tattaunawar, a cewar ma'aikatar labaran Misra ta Al-Qahira a jiya Asabar. Hamas a wata sanarwa ta ce za ta tura karamin shugabanta na Gaza Khalil Al-Hayya. Ta jaddada muhimman bukatunta ta kawo karshen yaki a Gaza kwata-kwata da kuma jengewar sojojin Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata wasiƙa ga shugaban Misra Abdel Fattah al-Sisi da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani akan mutanen da ake garkuwa da su. Kana ya kira gare su da su nemi amincewar Hamas kana ta mutunta yarjejeniyar da za a cimma. Biden ya kuma fada wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ba wakilansa a Al-Qahira ikon cimma yarjejeniya cikin gaggawa domin ba da damar shigar da kayayyakin jin kai a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar a wata hira da aka yi da shi a talbijin kasar cewa tana yiwuwa makaman tsaron sararin samaniyar kasar su ƙare idan Russia ta ci gaba da kaiwa Ukraine hare-hare kamar yadda ta yi daga watan jiya. To akwai yiwuwar makamanmu za su ƙare kuma ƙawayenmu suna sane da hakan, inji Zelensky. Shugaban ya yi ta kira ga kawayen su tsawon makonni yayin da Russia ke ci gaba da lugudan wuta babu kakkautawa akan cibiyoyin makamashin Ukraine da garuruwa da kuma birane. Zelensky ya ce zuwa yanzu Ukraine na da isassun makaman tsaron sararin sama amma sai ta zabi wace kadaranta za ta kare da su. Amurka ta bata na'urorin tsaron sararin sama na Patriot da za su ba da kariya ga makamai masu linzami na ballistic na kasar Russia wanda za su iya kai hari cikin 'yan mintoci kaɗan. Amma ya ce Ukraine na buƙatar ƙarin wasu 25. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo inda aka kashe akalla mutane 15 kamar yadda jami'ai da mazauna yankin suka bayyana. An kashe fararen hula da dama a wannan shekara a hare-haren da ake zargin haɗakar ƙungiyoyin 'yan bindigan Congo ta Codeco waɗanda ƙungiyoyin da ke gaba da juna suke zargin su da haƙan zinari a yankin. Harin na baya-bayan nan an kai ne a ƙauyen Gale da ke lardin Ituri. Sun fara harbin kan mai uwa da wabi ne, inji Innocent Matukadala, wani jami'in gudanarwa na gundumar Banyali Kilo wanda ya hada da ƙauyen da aka kai harin, yana shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Wani babban kwamandan sojin Iran a jiya Asabar ya sabunta alƙawarin da Iran ta yi na mayar da martani bayan wani hari da aka kai a farkon makon nan da ake zargin Isra'ila da lalata ofishin jakadancin Iran a Siriya, inda harin ya kashe mutane 12 ciki har da manyan janarorin Iran guda 2. Janar Muhammad Bagheri, ɗayan babban hafsan hafsoshin sojin Iran, ya shaidawa masu makoki da suka taru domin jana'izar Janar Muhammad Reza Zahidi cewa Iran za ta yanke shawara akan lokaci da kuma yadda za ta gudanar da wani aiki na ɗaukar fansa. Zahidi shi ne babban kwamandan da aka kashe a harin na ranar Litinin. Ya ce lokaci da nau'i da tsarin aikinmu ne za mu yanke hukunci ta yadda zai sa Isra'ila ta yi nadaman abin da ta aikata. Wannan tabbas haka zai faru. harin da aka kai akan ginin ofishin diplomasiyan Iran ya yi tasiri a rinchabewar da zaɗin yakin da ake yi a kaikaice tsakanin manyan abokan gaban kana Isra'ila ta yi ta shiryawa martanin na Iran. Wani na kusa da Prime Minister Roberto Fico mai ra'ayin rikau ya doke wani jami'in diplomasiya mai sabon goyon bayan kasashen yamma ya zama sabon shugaban kasar Slovakia kuma ya gaji Susana Kaputova shugaban kasa mace ta farko. Kakakin majalisar dokokin kasar Peter Pellegrini ya samu kashi 53.85 na kuri'un sama da kashi 98 na rumfadan zabe da ofishin kididdiga ta kidaya a zaben zagaye na biyu da aka gudanar a jiya Asabar, inda tsohon ministan harkokin wajen kasar Ivan Krog yake da kashi 40.14 cikin 100. Kurok ya amince da shan kayi kuma ya taya wanda ya nasara murna, amma ya ce ya ji takaicin hakan. Pellegrini ya zama shugaban Slovakia na shida tun bayan da kasar ta samu yancin kai bayan ballewar Czechoslovakia a shekarar 1993. Kaddai a sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin yakin neman sake zaben shugaban kasar Amurka Joe Biden da kwamitin zartarwa na kasa na jam'iyyar Democrat sun faɗa a jiya Asabar cewa sun tara dala miliyan 90 a cikin watan Maris, kana sun kammala watanni uku farkon wannan shekara da dala miliyan 192 na tsabar kuɗi a hannu, lamarin da ya ba su daman yi wa Donald Trump da jam'iyyarsa ta Republican fintinkau a fannin kuɗi. Kwamitin kamfen Biden da kamfanonin da ke hulɗa da shi sun ce sun karɓi dala miliyan 180 daga watan Janairu zuwa Maris, kana sun ce kashi 96 na baki ɗayan taimakon bai kai dala miliyan 200 ba. Adadin ya samu babban haɓaka ne daga dala miliyan 26 da Biden ya ce ya tara daga wani bukin da aka yi a ranar 28 ga watan Maris a zaurin taro na Radio City a Manhattan, New York, wanda ya samu halartar tsofaffin shugabannin ƙasa Barack Obama da Bill Clinton. Trump da Republicans sun sanar a farkon wannan mako cewa sun tara sama da dala miliyan 65.6 a cikin watan Maris, kana watan ya zo ƙarshe suna da dala miliyan 93.1. A lokacin da yake shugaban ƙasa mai ci a shekarar 2020, kwamitin kamfen Trump ya tara makudan kuɗaɗe a lokacin da ya sha kayi a hannun Joe Biden. A ƙarshe, ana ci gaba da bincike a yankin arewa maso yammacin ƙasar Pakistan bayan wasu 'yan bandiga sun yi kwantar ɓauna tare da buɗe wuta a kan motar 'yan sanda, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyu tare da raunata wasu guda biyu, kamar yadda wani jami'i ya bayyana a jiya Asabar. An kai harin ne a lardin Kibar Fatankwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan, wanda kuma ya sha fama da tashe-tashen hankula bayan da kungiyar Taliban ta kasar Pakistan ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin kasar a watan Nuwamban shekarar 2022. Lardin dai ya kasance tungar kungiyar 'yan tawayen wanda kuma ake kiranta TTP a takaice, kuma mai kawance da kungiyar Taliban ta Afghanistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, kan da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar sharrin matasan mata kan gobin gida har da wakai da baba kai ba. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu duba matsaloli masu alaƙa da manhajoji ko dandalolin bada ranci na yanar gizo, wato loan apps, waɗanda amfani da su ya zama ruwan dare tsakanin matasa musamman ma masu ƙaramin ƙarfi. Lamar da yake kai ga satar bayanan mutum kamar lambobin da ke kan wayarsa da tura saƙonnin karta kwana na yin barazana ƙazafi ga makusantan wanda ya karɓi rancen. Kusan kullum ana ƙara samun cigaba a fannin kere-keren zamani, inda a daidai wannan lokaci akasarin masu amfani da wayoyin Android ko iPhone na sauke gwamnatin manhajoji dake saukake musu ayyukan su na yau da kullun ciki da na rancen kudi a biya daga baya yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da makashi na farko da ya fada tarkon wani dandalin rance na yanar gizo
gaskiya na taba fuskantar wannan abun da bashi kullun wanda na kalla a zuma kashi na amshi 2015 ne kuma gaskiya lokacin biya yayi ban gana biya ba da kwana ɗaya suka ringa tuda ba kontakti na message suna cewa na amshi bashi da sunan shi kullun abun gaskiya mun zafi mun da kusa ne da sanar da waya ta da bashi kullun gaskiya na shiga tashin hankali waya da kuma wannan tana sanar da kai har ma sai mun wata bula take kwatan kwatan ta ce na biya lanci su uku sun yi sai mun wata bula sannan kuma musbana kudi ba sun ce mai abun da suka mani ba daidai bane kuma har abada na goje ta bazan ƙara shiga mun hanjin suna ma kiran na awaya kwanakin bayan amsa gaskiya da nan jima sun yi sai in kashe wata saboda kan tsaya ma ina nuna masa martani na baka lokaci ne kuma na fada kan da mutane kan su amsa musamman wannan manhaja ta zuma kashi ba su da mutum ce ko dare da mu kuma garanti
ita ma da gurar gidauniyar USN malama Umar Salman Nasir ta mana bayani akan matsalar da ta shiga daga cika bayanai a bisa yanar gizo
kawai ina zaune message ma suka min da farko sannan bana nan online sai suka kira ni wai sun kira min message sai na dauka ko irin normal abu ne na NGO haka ya samu sai kawai sai ta mun message wai loan da shi na wai za su bani wai 200,000 naira loan sai kuma ta I'm not interested wai a injiri in clicking to ni da farko sai na ci tsoro sai ni ce to farar irin mutanen nan da idan kai clicking ba zo su kwashe maka kudi to sai na shiga da na shiga sai na ga details sun sa sunana sai na ga amount of loan in the last year ba ka limit sai na san cewa ah ni fa na buɗe abin nan na gani I'm not interested sai shi mun to shikenan ba komai ashe ta amfani da details ina kawai sai ta approve min loan din nan kwana uku da yin haka sai ina zo da tarihi na loan na 9000 da kuma 7000 da baki ni ce to ma wani ne ma dai kudi na account za a maida masa bayan kwana uku sai ga message sai mai da kudi 14000 da kuma 14800 sai shi ne ya shi ne ba shi sai ba ta fara min eh wuta na zaki na sai na mata screenshot kudin da aka turo min kenan kuma exact amount din zan tura sai na maida wallahi kafin ki ce ni sai ma sai su tabu contact ina da dinga tura message the definition of character farko suka ce min ina da HIV da avoiding dina sannan ne suka ce min wai ni kidnapper ce sannan na uku suka ce min wai ina sace yara sai kuma wani miki da aka tura min sister na wai na mutu aka sa hoto na rest in peace
to Umar Salman ya kuka wanye da su
daga baya dai sai ta kira sai na samu wani mai hankali a cikin su sai kira wani sai na masa bayani na ci to sai ce ai da kin sani da baki shi kaba da ce ta amfani da details din ki ne ta approve the making loan din ki to ai ban sani ba tunda ta ce min kawai sai shi bane in ganin su kuma kuma da naga I'm not interested I didn't go for that sai na tura masa details sai shi ga shi na ga kudaden nan da aka turo min ga kudaden da na maida wallahi dai idan har ban biya ba da mun za su dinga damuwa ba he's going to work it for me ko zan yi balance da ce masa gaskiya ni ba zan balance ba da kasu ban yi apply ba da ce I can actually sue them for defamation of character which is going to cost them a lot so that was what happened day to din dai sun dai tuttura ne sai kowa daga baya suka dina
masu sauraro kar ku safa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma barin mu ji daga bankin kwararriya a fannin inganta rayuwar dan adam malama Bilkisu Muhammad wacce za ta fara da bayanin alfanu da kuma illolin da ke tattare da yin amfani da dandalolin yanar gizo musamman batun ciwo bashi
kamar da yanda muka sani shi wannan yanar gizo yana da abin da zai amfane mu kuma yana da abin da zai kawo mana illoli kala kala daga cikin illolin da muka identify yana damun matasa yanzu shine na samun bashin nan an samu online loan sharks wanda suke bada bashi cikin sauki za a baka bashin kuɗi to amma ba a gane consequences din da yake zuwa daga baya in aka karɓi bashin nan matasa sai kiga saboda bukata na kuɗi da baya yankewa bukata inda kake bukata kuɗi baya yankewa kuma ba su da ilimin meye dalilin da yasa zan dauki bashin in na dauka me ma zan yi amfani da kuɗin fo su dai kawai sai yazo maka kawai whatsapp ko game kake ko wani social media app kake sai kiga advert din su yazo to kana ganin ga talla kuɗi na zaka same shi cikin sauki sai kiga sun ji sun dauka to idan suka dauka nan kuma ba su samu sun yi beating deadline din nan ba yana sa su cikin wani mummunan hali na damuwa saboda me yasa wani sai kiga daga ya karba anan in ya kasa biya ya ji ya karbi na cin ya dawo ya biya nan haka a hakan kuma sai kiga in sun kasa meeting deadline in payments din sun je su suna broadcast Justin a contact din mai karban bashi akan criminal ne akwai na wanda har broadcaster akai wai yayi rifin wata yayi kashe ta ya burne a cikin gidansu dan saboda waɗanda suke tare da shi su fadi inda yake su je su samu su mai da kudin su kin ba su ba da kudin su aka haka kawai ba amma ya zai dan ka karbi bashin kudi aje ana cewa ka kashe wani ko kai rifin wani ko ai ta broadcasting kai criminal ne wanda ma ba su yi na criminal din ba kuma duk za su broadcasting ana neman ka kaci bashi kaci kudin waye irin akwai character assassination a ciki sosai da yake affecting kimar mutum kuma once abu ya affecting kimar ka sai kiga ya affected din ka ya affecting family din ka duk an sa ka shiga cikin kunya ka shiga cikin damuwa ba tare da ka sani ba
madalla coach Bilkisu wadannan fadakarwa zaki wa matasa akan wannan batu
fadakarwar da zan yi wa matasa is mai da hankali shi karban bashi daman abu ne da aka yi shi dan a taimaka idan kana da wani abu da zaka karba bashi ka sa kudin ka a ciki ya juya maka to falilahi hamdu zaka iya karban bashi shi ma yana da wahala wallahi abun bashi mu kuma a musulunci ai an ce annabi ko mai bashi biyo sallama bashi ba karamin nauyi bane so ya kamata matasa su gane cewa bashin nan dan kun ganshi ana offering muku a yanar gizo cikin sauki ba wai abin da zaku samu bane cikin sauki ku kashe kudin nan cikin sauki yana zuwa da wahala so idan baka da plan din ga abin da nake so in karbi kudin nan in yi amfani da shi da kasan zai kara wa rayuwarka wani albarkan ko kuma kudin zaka je ka juya shi ne ma kai wani abu to a guje shi dan saboda daga karshe zaka je ka karbi kudin ba ma wasu masu yawa ba sosai ka kashe su ka zo ka kuma ka shiga cikin damuwa ka sa family dinka cikin damuwa su ma
ngode ai sai adadin manhajojin badaranci masu lasisi da aka ba su izinin aiki a Najeriya sun kai 211 bisa ga bayanai daga SCCPC daga cikin waɗannan manhajojin 172 sun sami cikakken lasisin aiki yayin da saura 39 suka sami lasisi bisa wasu sharuɗa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf da wannan shirin kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya ji salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata kwararren likita asibitin Kaura Hasau dake jihar Maradi na Jamhuriyar Niger Dr. Kamanu Amadu yayi mana karin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi to a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake bukata musamman sugar da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani
shin sugar idan yayi karanci kwarai yayi kasa kwarai mutum faduwa ma yake ba ya iya komai dan haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur din ya samu abin da yake jiki yana bukata abinci yana bukata ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci wadanda mun san da su ba sinadarai da yawa wadanda yake bukata wadanda mun san da su ba kai abin da ke bukata ne ci abinci ba sai ka ci ba kai ganga eh dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kai ne lafiya lau ba matsala banda aiki a cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in kai yake a cikin rana ba za ka zubar da ruwan jikinka yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukatar wannan akwai ruwan da dole ne sai sun tsaya a cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halitta su ma su yi aiki
kun yi maganar abinci kamar ni da ni misali a takaice ya kamata mutum ya ci da asubahi
yanzu ga lokacin da muke ciki ai ba kaja abin da zaka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawaka shi ne za a ci in masara gare ka ita zaka ci shin kafa gare ka ita zaka ci eh in ka samu dan nama shi ke nan ka ci abin ka ka gama da ruwa ka taushi
idan an yi ni marece ya tahu
yau wana
shan bamban wasu suka za wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sanyi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da itace a likitan ce ni ya kamata
a likitan ce in dai aka je wajen budin baki abin da farko abin da jiki yake bukata ruwa
na sanyi
kake da ruwa
to ruwa
da in sanyi ya yawa shi ma yana da zama matsala eh abin da ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan ruwa dai masu dan sanyi ko bayan ruwa ruwa kuma jiki yana bukatar suga kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga ya alhamdulillah mun sani akwai su ina ba ka dan misali kankana irin su da bidu an sani wani ne yin
bukatar dan mangoro a barbe da sauran
su to asa ga hula shi mangoro yana da wayanarka ga abinci nan ba ita ka tsantsan
eh
sai haka cika cikin ka da mangoro sai ka iske ma cin abinci daga bayan kayan sallar tarawih abin zai maka wuya kace wani abu da haka su kankana sun yi tune mun zaki duka hada da su gushin gudu
da banana duka
su banana ba kware ba kana ci banana ne saboda ita ma in ta yi wa wayanar ka gare ta
kamar yanda mangoro ne
tana iya kumburin mutun ciki kankana dai ta yi ne mun zaki ka samu dan naman ka tsoka bi tsoka guda tsoka bi ka tanga
da shi gudu yayi
kowane ne ka samu ka ci abin ka ka taushe da ruwa shikenan sai ka zo kai sallar tarawih ka lahiya lo
to ya kamata a ci ai ganga
in aka ci ai ganga ai kuma ibada wuya zan
a wai a likitanci ba ma ai
ibada a likitancin ma a likitanci
bai kamata ba a ci
an ce in ka ci abinci ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska a addini haka yace sai ko a likitanci ma haka ne cikin tunanin ka ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska in dai ba haka ne ba wallahi ibada ma sai tai maka wuya sai ka je kana sallah ruwa da hutu ma ga baki to na yi bai kamata ba kenan mutum ya ci daidai gurgudu
to doctor in muka gangaro a wajen ciwukan da masu al'umma ke fama da shi musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ciwon tumbi hawan jini da sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinka cin abinci ko kuma a ce ba a shan wani gishiri da sauransu a lokacin azumi ana shan takaddama kamar me za ku ce wani irin cututtuka ne kuma ya ya kamata masu irin wannan cututtuka su yi rayuwa a lokacin azumi
eh gaskiya akwai shawara wadda muke bada ko da yaushe idan azumi ya zo musamman ga masu fama da ciwuce-ciwuce irin waɗannan da farko dai mun sani akwai masu fama da estoma ciwon tumbi ko ulcer mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba muna ga mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama to ba komai wannan yana sa ulcer shi tsananta estoma ya tsananta to shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci dan haka abin da muke cewa lokacin azumi kai mai fama da estoma ka ga likitanka shi ya san ga abin da ya kamace ka game da estoma da azumi mutum ya rabawa yake ki a gani in ana iyawa in kana iyawa sai kai ka dauki azumi so dai so biyu ka ji estoma yana tsananta la yukallifu llahu nafsa illa wus'aha ko haka Allah ya ce ko eh sai ka aje kai abin da addini ya rage da shi cikin azumi in dai ka dauka ka ji abin yana tsananta aje ya ci abincinka daga baya za ka rama kuma akwai dubar da zai shi din na fama da ciwon estoma na biyu akwai masu fama da cutar suga musamman waɗanda ke allura shawara da muke ba su azumi ba nasu bane su zai su tambaye malamai yaya za su wanda ke allura wata mai narkar da abinci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi saboda ka yi allura misali bayan sahur ka narke abincinka tun ba je ko ina ba to ka ga za ka yi wannan yini da wuya ka kashe lafiya lau yana yiwa ma ka faɗi kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba nashi bane in ma ya yi niyyar yin azumi ya je ya ga likitan shi wanda yake kula da shi zai ba shi shawara kaka ya kamata ya yi yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba amfani da shi amma irin wanda kake da a'a bai kamata ba yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi bane ba to akwai ma waɗanda su ba allura suke ba kwayoyi ne suke sha su ma dai muna ba su shawara su ga likitocin su wanda suke kula da su za a gaya musu ga yanda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha in aka yi haka aka karbi shawaran likita sai a yi azumi lafiya no ba matsala bayan wani akwai masu fama da ciwon tension shi hawan jini gaskiya dai ga namu listashi hawan jini ma sun fi zashi lokacin azumi tunda ba abinci ake ci ba a yi ganga tension nan mun sani yanzu mafi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba kici mai ko ya kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar tension ko hawan jini to ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sabilillah abin zai zo masa da sauki tunda mutum bai ci abinci ba ya ganga kenan mai ko shi na cikin jiki ragewa zashi idan ya rage kaga wannan hawan jini rage ya zashi in ma mai cutar suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi in dai ya ci abinci fi sabilillah bai ci abinci ba ya yi ganga saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce to ga abin da nake bukata cikin yini zaman to ya shigo idan wannan abun bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da akai ta maiƙo ai ta zai dauko wayan wani da ita kadan 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 sai a ga mutun yana ramewa saboda bai ci abincin ma yayin ganga kike bai kwanta ba maiƙo bai kwanta ba ajiyar da ita ce za ta raguwa tana raguwa yana samun lafiya tana raguwa yana samun lafiya kenan ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama in dai suna so sauki kada a ci abinci ai ganga a ci abinci da ne gurgudu sai a rame kadan in aka rame ina ga maka mutum sauki zai ji jikin shi ta sai su ji nasara to zai ji sauki ta sai za ka ji sauki diabetes ma za a ji sauki masha Allah
to dukta akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wannan lokaci na azumi kayan itace da sauran sai ya kamata a kula da su domin gujewa wani yawan gudawa wani zahi da ake cewa ai zahi ya da son wanda shan waɗannan tirutata kun ce a rinka amfani da kayan zaki da sauran su kan mutane su ba su kamuna hasha kuma daga baya ai ta ganin likita
to mu ga lokacin mana azumi gaskiya shawara da muke badawa abincin mutum ya san abin da zai ci saboda in mutum ya ci abinci lalam abinci zai zama masa guba a cikin jiki to guba kuma guba tana iya ta kawo illa abin zaka ci ka tabbace mai kyau ne mai azumi ba a san shi da zawo ba a san shi da amashi idan mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau in dai ya lalace mutum kada ya yi amfani da shi to akwai shaye-shayen zaki da ake yi kuma su tirito ake ce mai komi da yawwa tirito ba musamman ko menene ba a ciki yau in dai mutum ya
sinadarai ne masu araha kuma kada san biya bukata da yawa sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha
yau in dai mutum yana da mata ko akwai ɗan mata a gidan shi ai ba sai ya sai tirito ba ga hanya tsamiya ga tsoho duka waɗanda in aka shirya sun fi lafiya da jiki a shirya maka tsamiya a shirya maka tsoho lafiya launi ba sai ka sha tirito ba sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi sai dai ka ɗan tirito ki sha maka a wuce gona da yin kuma saboda ba ka sa abin da a cikin tirito ba sha ne kawai muke yi muna jin zaki ba mu san ba abin da
kuna da wani sako ga mata game da tsaftace abinci
kwarai kuwa musamman ga lokacin ka in baka tsaftace maka kawo illa ga jiki musamman ga lokacin azumi abinci a tabbace tsaftatacce ne in na wuta ne a zaman to ya sha wuta in ba na wuta bane a tabbace mai kyau ne za a aiki kuma a wanke hannuwa saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi tana kawo illa don su ayi taka tsantsan musamman dai ga lokacin ga azumi
ne masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
masu sauraro na barkanmu da wannan ranar ni ne dan uwan ku Reverend Dalami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria ina so yau in karfafa mu cikin littafi mai tsarki cikin littafin Zabura 106 aya 3 wanda yake cewa masu albarka ne masu kiyaye gaskiya masu yin abin da yake daidai a kowane lokaci Allah yana so ka zama da albarka albarkun nan kuwa ba wai kawai na kuɗi ba menene albarkun nan lafiya nasara ci gaba tagomashi daukaka da kariya da sauran abubuwa da nasara bisa ikokin shaitan yayin da kana kiyaye dokokin Allah yayin da kana yin abin da ya kamata yayin da kana yin gaskiya a cikin tafiyanka rayuwanka magananka sace danyanka da sauran jama'a Allah yana so mu zama mutane ne masu albarka kuma haka dan ɗan uwana masu sauraro na Allah yana cewa mu zama masu yin abin da yake daidai mu zama kuma masu kiyaye gaskiya a cikin dukkan al'amuran mu na yau da kullum ta haka nan ne kawai za mu zama masu albarka inda kake sauraro nan a duk inda kake Allah zai sa maka albarka Allah zai sa miki albarka bari yi maka addu'a Ubangiji ina gode maka domin masu sauraro na ka sanya musu albarka a cikin rayuwarsu bar zama masu nasara masu kiyaye gaskiya masu yin abin daidai da ya kamata daidai masu yin ko a kowane lokaci ina abin da zai kawo daukaka da girma zuwa ga sunanka a cikin sunan Yesu Ubangiji na gode maka domin ka ji ka ansa min karbiya bota daukaka a cikin sunan Yesu mai ceton mu amin ni ne Reverend Dalami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria da fatan ka samu albarka da fatan kuma wannan mako zai zo maka da albarka
sai da mulki da albarka a cikin dukkan abin da zaka yi da iyalinka, sana'arka, kasuwancinka da kowane aiki da kake yi a cikin sunan Yesu. Ina sanya maka albarka a cikin ayyukanka. Ina sanya miki albarka a cikin ayyukanki. Mu zama masu yin gaskiya, mu zama kuma masu kiyaye gaskiya, mu zama masu yin abin da Allah zai samu daukaka a cikin rayuwarmu na yau da kullum a cikin sunan Yesu. Nagode.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.